بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي رفع بعض خلقه على بعض درجات وميز بين الخبيث والطيب بالدلائل والسمات الذي وفقنا للإعتقاد والتسليم والمحبة في أوليائه ذوي القربات وجعل الثناء عليهم جالبا لجميع الخيرات أحمده حمد من علم أن الفضل بيده يهديه من يشاء من المخلوقات والصلاة والسلام على صاحب الدلائل والهجج النيرات سيدنا مولانا محمد المبعوث بالآيات البينات وعلى آله الطيبين الطاهرين أولي الأباءات وأصحاب الهداة المهتدين ذوي القربات ورضي الله تبارك وتعالى عن مولانا الختم أبي البركات ممد الأولياء والأقداب وساقيهم من الأزل إلى ما ليس له نهايات مولانا أحمد بن محمد بن سالم أبي المواهب الخفيات والجليات وعن خليفته وصاحب فائدته ووارثه في جميع ما له من محاسن الصفات صاحب الفتح والنصر والعلم والفيوضات شيخ الإسلام برهام يس كاشف الكربات ورضي الله تعالى عن شيخي ومولاي أحمد علي أبو الفتوحات والبركات وعن جميع الخلفاء والنواب والأصحاب ذوي المواهب والضمانات أما بعد داء الفلاح إلى النجاح دعاني بمقال حال في معين معاني يا من تهير في مهامه أمره يبقي الهدى والأمن دول زماني إن كنت تعمل للسعادة والرضا والعز والإقبال دون تواني ومنى لغاية كل قصد عاجلا فعمد إلى المولى العظيم الشاني شيخ المشائك بحر كل حقيقة ورقيقة عايدنها الأذهان نجل الرسول المصطفى وخليفة في الكون دود السر والإعلان ختم الولاية دودها ومناتها قد بالأوالم قوسها التجاني الأروة الوسقى التي منى لها نال السعادة وارتقى في الآني وسيد الأقداب وهو ممدها لا فيض إلا منه بالتهتاني هو خاتم هو فاتح هو مانه هو بالعجائب منبئ ببياني هو بالغيوب منبأ في سره كهف الأنام وغنية اللهفاني من بحره كل المشائك ترتوي وبسره كل ينال أماني في الحشر يوضع منبر لجلوسه من نور رب واهب مناني الهب فيه لجنة لك بامن والبغض فيه ضمانة النيراني ينوى مسلمي ما صور عرم مزاد ماتا ناقشيكو قيسوا إرن تأدين مسلنشي na cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh idan ba ku manta ba a jiya mun tsaya bayani akan tambayar da sayyidi al-harazim al-maghribi al-fasi al-hasani qaddasallahu ruhahu fil jinani yake yi wa maulana sheikh ahmad at-tijani khatimus sab'il masani saqanallahu min bar ulumihi bi amla'il awani a inda yake cewa idan mai tambaya yayi tambaya fa yanzu maulana yace da mu qad zakartum fadl alquran ala sa'ir al'amali hakika kun yi bayani mai kyau mai gamsarwa kun fadakar abusa falalan alquran akan dukkan ayyukan bayi tun daga zikirori salatoci da sauran ibadu kun nuna cewa alquran yafi komai to sai kuma daga baya qultum fi haqqil asi sai kuka dawo kuka ce wai amma a haƙin mai saban Allah inna salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam abdalu lahu min alqur'ani wai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi falala ga mai sabo daga ya karanta alqur'ani to wa haza munaqidul lima alaihi alijma'u wannan ya zama tufka da warwara domin abinda ijma'in malamai ya hadu akai مولانا الشيخ أحمد التجاني صاحب القرب والتداني سقانا الله من فيد مدده بأعظم الأواني sai yace in ko suka yi mana wannan tambaya to kulna mu kuma sai mu ce da su innal qur'ana su sani cewa alqur'ani huwa mahallul qurbi shine bagiran kusaci wata dani kuma da matsowa kusa kusa wa mahallul uluwi nan ne bagiran dukkan daukaka wata ali da kuma samun matsayi la yaqbalu la qalilan wala kaseeran min su'il adabi tunda alqur'ani ya zama mahallin kusanci mahallin matsowa kusa kusa da ubangiji mahallin samun daukakar ubangiji mahallin samun wato madaukakin matsayi a wurin ubangiji to zai zama na la ya kabalu baya karban qalilan wala kaseeran kadan ko mai yawa min su'il adabi na daga mummunan ladabi tunda dai alqur'ani ya zama wuri ne na samun kusanci da Allah samun matsayi samun daukaka to bai kamata a yi rashin kunya a wurin ba bai kamata a yi su'ul adabi a wurin ba bai kamata a sha sigari ba bai kamata a sha wiwi ba bai kamata a sha sholi ba bai kamata a sha giya ba bai kamata a yi zina ba bai kamata a yi caca ba bai kamata a yi sata ba bai kamata a zagi wani ba a fadin Allah saboda la yaqbalu la qalilan wala kaseeran min su'il adabi halara ubangiji ba ta karban mummunan ladabi kankani ballantana mai yawa fa innahu hadratun barazat fiha al ahadiyatu domin halara qur'ani daga ita ne halaran kadaicin Allah ta bayyana bi jami'i kamalata da dukkan cikatta wata jallat fihi samadiyya sannan halarar biyan bukatun bayi daga cikin alqur'anin ta bayyana bi uluwi jalaliha da madaukakin matsayinta saboda ka fala ya dukuluha illa dahirul kamilu babu wanda ya isa shiga wannan wurin sai ne tsarki wanda yake cikakke wa man dakhalaha wanda koyi karambani ya shiga wa asa'a fiha shay'an min al-adabi sannan ya munana wani abu koda kankani ne na daga ladabi to lu'ina za a tsine mar waduri da kuma za a kore shi to kaga anan duk mutumin da yake sauraron mu kuma ya lura ai girmam alqur'ani ne janyo dukkan ma jawaban da ake tai yanzu wanda yake girmam alqur'ani irin wannan yake wannan jawabin kuma a dawo a ce wai ya ce wani abu ya fi alqur'ani wai fa yana biya maka ne wai ka sani alqur'anin nan fa nan ne mahallin kusanci nan ne mahallin matsowa kusa da Allah nan ne bagiran samun daukaka nan ne bagiran samun matsayi da darajoji ba yadda ba duk wanda zai zo neman wata daraja ko kusanci a wurin Allah ya aikata mummunan ladabi kankani ballantana mai yawa mutum ne makareci mutum ne magulmaci mutum ne mazinaci mutum ne mashayi mutum ne mabucin tsegumi mutum ne munafiki watakila ma yana shaye-shaye yana zuke-zuke yana taba-taba yana shige-shige kuma yazo ya dauko alqur'ani shine fa duk maganar da ake saboda haka alqur'ani bai yadda da wannan ba duk wanda ya shigo halaran alqur'ani to dole ne ya zama ya natsu in ba haka ba za a tsine mar za a kore shi amma wala kazalika salatu alaihi sallallahu alaihi wasallama wala ba haka salati yake ba shi alqur'ani ne yake da wannan amma salatin annabi sallallahu alaihi wasallama bai da wannan ko mutun ya rike kwalbar giya yi wa annabi salati sai an karba amma ba giya ba sigari wannan karke da hannun hagu karke qur'ani da hannun dama kai su'ul adab amma salatin annabi shi ba haka yake ba mai salati ya iya yin salatin sa a gidan giya mai salati ya iya yin salatin sa a gidan mata mai salati ya iya yin salatin sa yayin da ya haura katanga kwaso ka yace Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan zai iya wanke shi ya tsarkake shi ya hana shi wannan abu amma alqur'ani ka kuskura ka haura katangan mutane kai sata ka karanta aya to aya ta dinga tsine maka sai ka dawo da wannan kayan haka nan in ka je gidan banza ka karanta alqur'ani wannan aya ta dinga tsine maka kenan amma wala kazalika salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba haka yake ba fa innahu sallallahu alaihi wasallama domin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma hadratul qurbi ne halaran kusanci ne wanda ke neman kusanci da Allah in yazo kusa da annabi zai samu wata dani da matsowa kusa kusa da fadan Allah kama fil qur'ani kamar yadda ka ji cewa alqur'ani mahalli ne na kusanci mahalli ne na matsowa kusa mahalli ne na samun daukaka to annabi shi ma haka yake domin shi ma annabi yana daukan ma'anan qur'ani alqur'ani ya iya daukan ma'anoni guda biyu akwai kitabul lahi samit akwai kitabul lahi nadik littafin Allah bebe wanda baya magana akwai littafin Allah mai magana shine annabi littafin Allah bebe shine mai falle falle shi sai dai kai ka karanta shi amma shi annabi shi ke karanta kanshi saboda haka duk wanda ka raba cikin su zaka samu kusa da Allah amma na farkon akwai hadari na biyu ba hadari alqur'ani in ka rabe shi ka sha giya tsine ma zai dan ya hana in kai zina ka karanta shi tsine ma zai dan ya hana in kai caca ka kusance shi ka karanta tsine ma zai dan ya hana haka nan sata haka nan ƙarya haka nan gulma haka nan munafinci haka nan tsegumi haka nan zagin bayin Allah amma salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama idan ka kusanto annabi kana da laifi ko kana da zunubi ko kana da kazanta ko dauda annabin zai wanke ka ya warkar da kai daga waɗannan cututtuka naka wa huwa aidan hadratu tanazzul bir rahmatil kamilati lidahiril kamil walil asil jani maulana shaka mara tiyani zil qurbi wat tadani sakanallahu min faidi madadi bi azamil awani yace domin shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yadda kaga alqur'ani shi ma haka yake shi annabi halarar kusanci ne halarar samun daukaka ne halarar samun tsarki ne kuma halara ce da take zubo da rahmar Allah kamar ruwan sama cikakkiyar rahma kuma ita halarar alqur'ani ba ta zuba akan mai sabo sai dai akan mai tsarki cikakke amma annabi sallallahu alaihi wasallama in ka zo mai ta hanyar salati idan ya tashi zubo da rahma ba ruwansa da kai kazami ne zai kwararo ma ne kurum saboda kai na kwararo rahmar sa cikakkiya lidahiril kamili ga mutumin da yake da tsarki cikakke walil asil jani da kuma mai saban Allah ma'abocin laifi walishtimalihi sallallahu alaihi wasallam alal amrayni to tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tattaro waɗannan al'amura guda biyu ma'ana alqurbu wat tadani duk wanda ya kusanci annabi zai samu kusanci zai samu matsawa kusa kusa da ubangiji watan zulbi rahmatan lil alamina sannan rahma ga talikai tana sauka ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallama wa arsalnaka illa rahmatan lil alamina kana kullu man ta'allaqa bihi sallallahu alaihi wasallama ruhima wa udiya min al khairi ma la gaita lahu iz huwa nisbatur rahmatil ilahiyya ai su kala wa rahmati wasi ar kullu shay duk wanda ya rataye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to Allah zai ji kansa za a bashi alkhairi mai yawa alkhairin da bai da iyaka domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da dangane da rahmar ubangiji yana da alaka da ita ko kuma ma annabin shine ita domin Allah ya fadi wa rahmati wasi ar kullu shay saboda haka halaran salati ayan halaran salati wa rahmati wasi ar kullu shay aya halara alqur'ani wa yuhazzirukumullahu nafsuhu wallahi abun fa ba wai wani abu ne da yake gado kawai da yake rikici ne kawai Allah da ya warkar da zakatun mu amma alqur'ani idan zaka fara karanta abinda zaka ji ubangiji ya ce ina tsoratar da kai zati na shi kuma salati in zaka yi annabi sallallahu alaihi wasallama abinda zaka ji halarar salatin tana cewa wa rahmati wasi'at kullu shay rahma ta ishi kowani abu saboda haka kowa ya zo kusa kenan wa ammal hadratul ula amma kaga halara ta farko wato halalar karatun alqur'ani kenan faqad ashara ilaiha biqaulihi haqiqa Allah tabaraka wa ta'ala yayi nuni zuwa gare ta da fadin sa bismillahir rahmanir rahim lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum wato Allah tabaraka wa ta'ala yace har abada nama da kuke bayarwa na hadaya aikin haji ko aikin umra wanda kuke bayar da sadakar sa baya kaiwa wurin sa hadaya da ake bayarwa na aikin haji da hadaya da ake bayarwa na aikin umra to naman bai zuwa wurin Allah wala dima'uha haka nan raquma da kuke sokewa kuke zubar da jinin shi ma wannan jinin baya kaiwa wurin Allah walakin sai dai bari in gaya muku yanaluhu taqwa minkum wato tsoran Allah da kuke ji a wurin yanka wannan dabba ta hadaya da wurin soke wannan raqumi wanda yake na hadaya wannan tsoran Allah shi kadai ne yake zuwa wuri na inji Allah amma naman bai zuwa wuri na jinin ma baya zuwa wuri na amma tsoran Allah da yake zuciye ku a lokacin da zaku bada wannan hadaya shi kadai ne yake zuwa wuri na Allah tabaraka wataala yana nuna mana cewa ba mu isa mu shiga halarar yaddar Allah ba ba za mu iya zuwa mu kai makamin da Allah zai yadda da mu ba dan mun yanka dabba ta hadaya ko kuma dan mun soke raqumi na hadaya mun zubar da jinin sa abinda zai sa mu kai ga zuwa samun yaddar Allah tabaraka wataala shine tsoran Allah da ikhlasi da nufin zatin Allah cikin yankan mu da kuma zubar da jinin hadayoyin mu to idan aka lura da wannan za a gane ma'anan abin shautu jani ke nufi kaga duk abin da zaka yanka na hadaya wanda za a bayar saboda Allah Allah bai damu da naman ba bai damu da jinin ba a danwa aka yanka me manufar ka kuma a zuciyanka to saboda haka Allah bai damu da karatunka ba tsoran Allahnka da ikhlasin ka yake so indai alqur'ani bai hana ka saban Allah ba to baya bukata in ko kace sai ka karanta din zai tsine ma sannan maulana shek amara tijani Allah ya kara mar yadda yace ga wata ayar kuma bismillahir rahmanir rahim wa yuhazzirukum Allahu nafsuhu kusani Allah ta'ala yana tsoratar da ku kansa yana tsoratar da ku zatin sa shau tijani ce fa anta tarattarwi awatta qari alisma'i sadwatil jalali fima sami'ta min alkitabi kai kanka ko ba a ce ma komai ba in ka karanta wannan ayar wa yuhazzirukum Allahu nafsuhu zaka ga wani irin tsoratarwa da kuma kwankwasar zuciya a yayin da kake sauraron tumban girman zatin Allah yayi tunde yana ga mai karatu wayu hazziru kuma Allahu nafsuhu a cikin abin da kake sauraro na maganganun ubangiji wa amma rahmatu amma ita rahma fagargala fi haqiqa Allah ta'ala da ya tashi ambatanta sai ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay rahma ta tayal wace kowani abu wama zakara fiha takhwifan Allah bai ambaci tsoratarwa a cikin rahama ba wala tahziran bai tsawatar da kowa a cikin rahama ba walizalika saboda haka kanisu salatu alayhi sallallahu alaihi wasallama yanalu fadalaha almudi'u wal asi dunal qur'ani yace in ka lura da wannan bayanin namu da kyau zaka gane falalan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama da mai bin Allah da mai saban Allah dukkan su zasu iya samun wannan falala dunal qur'ani amma sabanin alqur'ani fa innahu la yafuzu bi fadlihi illa almuwaffi bi huquqi martabatil qurbi babu wanda ya isa ya rabauta da samun falalan karatun alqur'ani sai mai cikawa da haƙoƙin martabar kusancin Allah fa iza arafta haza maulana shek Ahmad Tijani zil qurbi wat dani sakana Allah min bari ulumihi bi azamil awani yace kai dan uwa musulmi in ka gane wannan bayani arabta makkata zaka gano a shekaratin alqur'ani kaman zaman makka ne kuma karatun salatin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma kaman zaman madina ne kana iya cewa alqur'ani makka ne salatin annabi madina ne to shi wuta ne ce to ka lura Allah yayi magana akan sha'anin zaman makka me yace cewa wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziqu min azabin alim duk mutumin da yayi nufin ya karkata ko yaya ya karkata ta hanyar zalunci a cikin garin Makka ba wai ya aikata abu fa yayi niyya kawai zai shagiya yayi niyya zai zina yayi niyya zai luwadi ko yayi niyya zai sata ko yayi niyya zai caca ko yayi niyya zai wani mummunan abu Allah ya ce wannan niyyar kawai ko bai yi ban nuziqu min azabin alim za mu sashi cikin azaba mai radadi sannan kuma maulana shek Ahmad Tijani zil qurbi wat tadani sakanallahi min bari ulumi bi amlail awani yace kar ku manta yazo a hadisi fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mu cewa idan mutun ya kuskure ya aikata mummunan aiki a garin Makka koda kwaya ɗaya ne to za a rubuta masa laifi 100 zinubi 100 ko kuma 100,000 a wata riwaya domin Makka mahalli ne ke bantacce wanda ya shafi Allah tabaaraka wa ta'ala dan anan ne ɗakin sayyidi garin Makka baya karban kankanin ladabi balle ne yawa duk mutumin da yake karambani yayi karfin hali ya aikata saban Allah a cikin garin Makka ko ya aikata wani mummunan ladabi shuddida alaihi alazabu wan nikalu za a tsananta masa azaba da kuma horo za a yi masa horo mai tsanani wala ya ta'attal istiqraru fiha illa liman ta'allaqa qalbuhu billah kaji ba shi wajjani yace kai ba kowa bane fa zai iya zaman garin Makka yace sai mutumin da zuciyarsa ta rataye da Allah fala ya khaduru fi ghayruhu wanda wani Allah bai darsawa a zuciyarsa wa kazalikal qur'anu la taliqu tilawatuhu illa liman idma anna qalbuhu billahi fala takhaduru fi ghayruhu maulana shek Ahmad Tijani Allah ya kara mar yadda yace to yadda kuka ji zaman garin Makka haka zaman karatun alqur'ani yake yace ba kowa bane zai karanta alqur'ani karatun ya dace da shi ya samu lada sai wanda zuciyarsa ta natsu da Allah ya zama bai darsa wani abu na sabo balle je aikata shi saboda haka ƴan uwa musulmi idan ana bin mu daki-daki ana ji za ku gano dukka abin da shehu Tijani Allah ya kara mar yadda yake nufi da zaman Makka da zaman karanta alqur'ani sai an shirya da yawa mutane sukan yi ne dan su burge a ce ya je maka so 10 a ce ya je maka so 20 a ce ya je maka so kaza amma da zai tsaya ya kalle me yayi a Makka da ya ji tsoron Allah ko kuma ya ce ai yayi sauka 100 ko yayi sauka 1000 ko kai ya iya tilawa ko ya iya kaza inda mutane za su tsaya su kalli abin da yake ciki da sun ji tsoron Allah shine shehu Tijani Allah ya kara mar yadda yace to ku yi hankali alqur'ani ba kayan wasa bane kamar yadda zaman Makka ba zaman karamin mutum bane sai mutumin da ya shirya amma Madinatul Munawwara ala sakin ya abdullahi salatu askar taslimi ita ko ba haka take ba hakika manzo allah sallallahu alaihi wasallam abin da yace akanta tamfi kubsa sahibiha kama tamfin naru khubsal hadidi madina kuwa tana kawar da kazantan maabocinta kamar yadda wuta take kawar da kazantar karfe yayin da ake kona shi wato manzo allah sallallahu alaihi wasallam yana yin nuni anan da cewa ita madina tana kawar da kazantan maabocinta wato zinubansa yana nuni zuwa cewa madina akwai yawan yafiyar zinubai a ciki duk mutum da yake zuwa madina ko yake zaman madina to zai dinga haduwa da yawan yafiya yawan gafara yawan yafiya yawan gafara ba komai zai a ce sai an kama shi ba kamar yadda makka take duk abin da kai a makka sai an kama ka amma madina duk abin da kai kuma za a yafe maka to shine shehu tijani Allah ya kara mar yadda ya ce to ita fa makka ba haka take ba duk abin da kai sai an kama ka kamar yadda madina duk abin da kai za a yafe to makka kuma duk abin da kai sai an kama ka domin ita madina halara ce ta saukar rahmar ubangiji tsantsa ita ko makka akwai azaba tana sauka ba rahama bace kawai domin kasancewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko shi ne rahama ga talikai kamar yadda ya fada wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rahama ce tsantsa la taktasu bil mudi bata shafu mai biyayya Allah kawai ba wa rahmati wasi'at kull shay ana rahmatul muhdatu saboda haka shehu tijani Allah ya kara mar yadda ya ce wa ijmalul amri fi zalika idan ka dunkula dukkan lamarin a cikin wannan jawabi zaka gane anna hadratul qur'ani wa makkata al ibadu biha talibuna lil haqqi yuriduna taraqi ila al ittisali bihi fi ulumi makanihi fashturida fi haqqihim fi hadhihi al martabati kamalud daharati min ilmami ghairihi bi qulubihim wa illa turidu Maulana Sheikh Ahmad Tijani Allah ya kara mar yadda ya ce idan ka tattara wannan bayanan duka zai sanar da ka cewa halar alqur'ani da makka dubbawan da ka gani a ciki abin da yake nema shine Allah suna neman taraki ne domin saduwa da Allah din a cikin samun madaukakin matsayi to saboda haka sai aka shardanta a cikin haƙƙin su a cikin wannan martaba ta karatun alqur'ani da kuma martaba ta shiga haramin makka kamalud daharati su samu cikar tsarki min ilmami ghairihi bi qulubi mukarsu yadda wani Allah ya sauka a zuciyarsu wa illa in ko bisa ka ba duridu za a kore su wannan fa shine ainihin magana yace amma wa fi hadratil madinati kaga halar shiga madina was salati alayhi sallallahu alaihi wasallam da kuma halar shiga salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama al haqu Allah tabaaraka wa ta'ala huwa allazi tanazzala li ibadihi shine wanda ya sauko wa bayinsa shine wanda yake saukar da rahama ga bayinsa wada labahum kuma shi Allah shike neman su duna an yadi lubuhu ba su suke neman shi ba makka duk wanda kaga ta makka shike neman Allah duk wanda kaga yana karatun alqurani shike neman Allah amma duk wanda kaga yana wa annabi salati ko kaga mutun ya tafi madina to Allah ne yake neman shi ba wanda zai je madina sai wanda Allah ya neme shi ba wanda zai wa annabi salati sai wanda Allah ya neme shi amma da makka da karatun alqurani su suke neman Allah yasa tunda ko haka ne sun zama manya to akwai sharadi kar su shagiya kar su zina kar su ƙarya kar su gulma kar su caca kar su kaza kar su kaza wannan ko ba wani magana kar kai kaza ba wannan magana saboda haka duk wanda kaga ya shiga garin Madina ko ya rike salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi to Allah tabaaraka wa ta'ala shine wanda yake neman shi duna an yadi lubu ba tare da su ne suke neman Allah ba alamahum alaihi abasa abinda suke kai na saban Allah Allah ya sani amma ya kira su wata nazzala lahum bir rahmati sannan yayi musu nuzuli ya musu tajalli ta hanyar saukar rahama liyunilahum min fadlihi domin ya ba su daga falalarsa ala ayi halatin kanu abasa kowane irin hali suka kasance wali za saboda haka ne warada fi makkata hadisi suka zo akan sha'anin makka wal madinata da madina annahuma cewa da makka da madina muharramatani ala dajjali an haramta su daga barin shigar dujal dujal bai isa shiga makka ba bai isa shiga madina ba liannahuma domin da makka da madina da alqur'ani da salati ala hadratani khassatani bil haqqi alarori ne ke bantattu na Allah makka alqur'ani alarori ne ke bantattu na Allah da madina da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama halarori ne guda biyu ke bantattu na Allah wallainu yaddai annahu ainul martabatil ilahiyati kaziban wa zuran faduri da anhuma shi kuma sheidan yana da'awa cewa shine hakikanin martabar ubangiji dan ƙarya da kage saboda haka sai aka kore shi daga makka da madina to daga nan sai maulana Sheikh Ahmad Tijani Allah ya kara mar yadda ya ci gaba da bayani yace madina fa da ake ganin ta za ta yi girgiza da mutanen cikin ta su uku a lokacin da dujal zai bayyana idan dujal ya bayyana madina za ta girgiza so uku me yasa za ta girgiza yace li kharuja minha kullu munafiqin wa murtabi abin da yasa za ta girgiza saboda kowane irin munafiki da mai kokwanto makaryaci ya fita daga cikin ta walam yarid zalika tazalzulu bi makkata amma babu hadisin da yazo cewa makka ma za ta girgiza babu li anna al madinata mahallul jam'i wal ishtiraki lil mu'mini wal kafiri wal barri wal fajiri wa ihtimal ar rahmati ala jami'ihim dalili madina mahalli ne na haduwar jama'a jinsi jinsi da tarayyar mu'mini da munafiki amma dina zaka iya ganin mu'mini zaka ga munafiki zaka ga kafiri zaka ga musulmi zaka ga mai bin Allah zaka ga fajiri saboda me saboda rahama tana neman su dukkan su zata zuba akan su kawai fazulzilat bihim saboda haka sai madinan sai ta girgiza da su li kharuja ila dajjali man arada Allah shaqawatahu saboda wanda Allah ya nufe shi da tsiya cewa sai ya fita daga madina ya tafi wurin dujal wa in kana min ihtimalar rahmati alaihim koda ya kasance wato tattaruwan zubar rahama yana sauka akan su yace wa amma makkatu amma kaga maka a wannan lokaci falam yakun fiha fi zalikal waqti ba za ka taba samun wani abu ba a cikin garin makka a wannan lokaci illa ahlul qurbi wattadani sai ma abota kusancin Allah da kuma samun matsowa kusa da fadan Allah amma hatajat ila tazalzuli makka bata bukatuwa zuwa sai an girgije ta an fitar da wasu mutane qala subhanahu ubangi tabaraka taala yana fada fi haqqim a cikin haƙƙin su ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun mazauna makka kenan masu karatun alqurani ai waliyai ahlul lahi ahlul qurani hum ahlul lahi makaranta alqurani sune mutanen Allah ya Allah zai zabe ka ya yadda da kai sannan kuma ka ringa yin banna yanzu ɗan uwa musulmi ko da ma tsayawa kai kai tunani ni yanzu sunana Ibrahim Mansur wasu suna cewa Shehu Mansur ina iya in zagi gwamna in zagi shugaban kasa in zagi kowa na gida ma kuma in kwanta gidan lafiya dan ba na cikin tsari amma wanda yake cikin gwamnati ya kuskure ya zagi gwamna ko ya kuskure ya zagi shugaban kasa ko wani abu yanzu nan zaka ga an chako shi an kamo shi ni ko wata gina in ne zagi ma gwamna ya kirgice dariya kawai ya san talauci ke damu na ba wani abu tunda ba na cikin tsari ai haka nan mai karatun alqurani yana cikin tsarin gwamnatin Allah bai kamata ya saba wa Allah ba haka nan wanda shi ko ya kama salati shi bai shiga wannan zurin ba shi yana gefe ne talaka ne kawai Allah ne yake san shi ya ba shi arziki saboda haka in aka lura da wannan da kyau za a gano bayanan duka yadda suke Allah tabaraka taala yana faɗa a cikin haƙƙin alqurani yana cewa allazina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wadannan da suke karanta littafin Allah kuma suke tsayi da sallah yani iqamatus salati abinda ake nufi anan idan ta kasance wato ta cika ta dukkan fuskokin ta ruku'u ya cika sujada ya cika an samu ikhlasi an samu tsoron Allah a ciki in ko aka samu waɗannan abubuwa a ciki to zaka ga meyi baya sabawa Allah domin Allah tabaraka taala ya ce innas salata tanha anil fashai wal munkar ku sani cewa ita sallah tana hana aikata ayyukan alfasha da kuma abin ki to kaga daga karatun alqur'ani sai tsaye da sallah duk mutumin da yake karatu in dai karatun qur'anin sa ya karbu to zaka ga yana tsaye da sallah yana kiyayewa idan ko yana tsaye da sallah yadda ya kamata to zaka ga ya bar alfasha da kuma abin ki da saban Allah wannan shine abin da aka dangantawa karatun alqur'ani amma salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa haƙƙin salati kawai amara Allah wa hafizaihi Allah yaktuba alaihi zamban salasata ayyam kaji ko shi ka'idar karatun alqur'ani duk me yi ya za a gane karatun sa ya karbu a ga yana sallah akan lokaci cikin jami'i ana cika ruku ana cika sujada ga ikhlasi ga takawa ga dumanina to ya za a gane wannan sallah ta karbu a ga ya bar saban Allah ya bar aikata miyagun ayyuka shi ko salatin annabi sallallahu alaihi wasallama babu waɗannan jawaban a ciki abinda annabi yace kawai sallallahu alaihi wasallama duk mutumin da yayi min salati Allah tabaraka taala zai umurci mala'iku guda biyu da suke tare da shi wato raqibu da atidu Allah zai ce wa raqibu kai tarbuta masa aikin lada idan ya aikata kai kuwa atidu ka tsaida alƙalami ko yayi sabo kar ka rubuta sai bayan kwana uku duk mutumin da yayi annabi salati in kai salati to sai Allah tabaraka taala ya ce a dauki alƙalami an ba da hutu kwana uku duk abin da kai mara kyau kar a rubuta shi amara Allahu hafizaihi Allah yaktuba alaihi zamban salasata ayyam kar mala'ika ya rubuta maka zunubi har tsawon kwana uku to ƴan uwa musulmi idan an lura da wannan kaga in kana karatu abinda hankalin masana zai fara basu wannan karatun ya saka ka ringa kula da sallah ka ringa tsaye da sallah idan kuma kana tsaye da sallah wannan tsaye da sallah ta hana ka saban Allah in fa kana karanta alqurani baka sallah ko kuma kana yin sallah baka bar saban Allah ba to sun tabbatar karatun qur'anin ka bai karbu ba alamar karatun alqurani ya karbu shine tsaye da sallah alamar sallah tana karbuwa barin saban Allah da zagin jama'a to amma salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da Annabi ya tashi yin magana bai ce in kana salati zaka bar sabo ko in kana sallah a sai yace kawai idan kana yi min salati Allah zai umurci mala'ikun da ke tare da kai mai rubuta lalata ya ci gaba mai rubuta zinubi ya dakata sai bayan kwana uku bai ce za a hana ka zinubi ba da sababin salati sai dai yace ba za a kama ka ba in ma kai a gane bambanci alqur'ani zai hana shi kuma salati ba zai hana kai zinubin bane a zai hana a kama ka da laifin kai ko da kai din saboda haka wato hotar rahmar ubangiji tabaaraka ta'ala tana bayyana ne a cikin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a fili kurukuru alqur'ani ko koda an shardanta mai karanta shi ya tsaye da sallah to hotan tsarki take nuna daga suul adab inda zaka dauko alqur'ani ka bude da kyau to zaka ga hotan tsarki a ciki la yamassuhu illa almutahharun amma idan ka dauko salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kana bude zaka ga hotan rahma kawai ba maganan tsarki a ciki saboda ka shi yasa Allah tabaraka taala ce inna salata tanha anil fashai wal munkar karshen bayani shi hujja ne ce fata ammalil farqa fil jawabi in kunta za fahimin dan uwa musulmi ka lura ka gane bambancin karatun alqurani da salatin ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan jawabin da nayi maka idan ka zama daga cikin ma'abota fahimta amma wassalam maulana shi ga madar tijani Allah ya kara mar yadda yace na barku ku zama cikin aminci dan uwa musulmi wannan shine takaitaccen bayani akan wannan mawdu'i na fifikon da ke tsakanin ladan karatun alqur'ani mai girma da kuma ladan karatun salati ga annabi mai girma al-allamatu sayyidi muhammadu sagir yake fada a cikin littafin sa sariyatul haqqi wal intisar wazzabi an awliya illahi al-akhyar yake cewa wa qawlu hadha an-na'iqi da'ani wa afradu fi hadratit tijani
لا إله إلا الله 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 وقول هذا النائق الدعاني وعفردوا في هجرة الزياني حتى ادأوا فلا على القرآن كلام عصيف جهول جاني بل ما ادأوا فلا ولكن فسدوا أنواع قارئه فيما صلوا فمنهم القائم بالأوامر منتهيا عن سائر الزواجر فذا التلاوة له مفدلا إذ قام بالحق الذي عليه لا ومنهم منهمك عتل يلأنه القرآن حين يتلو فذا صلاته على خير البشر أنجاله لما ترون في الخبر من أنه سبحانه يصلي عشرا بمرة على المصلي فالفل باعتبارها لمن ذكر لا باعتبار الذكر عند من نذر وذاك ليس يقتدي تبديلا وأي شيء يبدل التنزيلا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله الله الله
سيدنا مولانا محمد رسول الله عليه السلام الله To ƴan uwa musulmi idan ana tare da mu ana jin wannan jawabi za a fahimci gaba ɗaya ma menene ma ya kawo maganar cewa Shehu Tijjani ya ce Salatul Fati ta fi Alƙur'ani. Ba haka al'amarin yake ba. Kuma wataƙila wani idan ya ji wannan jawabi ya iya cewa to gaskiya jawabi ne mai kyau, amma wannan jawabin da Shehu Tijjani yake yi ai zai sa mutane su ji tsoron karanta Alƙur'ani su daina. Shehu Tijjani bai faɗi wannan magana don a daina karatun Alƙur'ani ba. Sam, wannan ba manufarsa ba ne. Shi kawai ya yi wannan jawabi ne domin ya zabarar da masu karatu su sani cewa ba a yi wa Allah mummunan ladabi, su gyara zamansu da Allah, su dinga karanta Alƙur'ani cikin natsuwa, ciki ya yi saɓan Allah, su ba halar Allah haƙƙinta. Kuma abin da ya sa Shehu Tijjani yana da wani ilimi na sanin gajiyawar mutanen wannan lokaci. Daga bawa Allah haƙƙinsa, daga bawa Alƙur'anin Allah haƙƙinsa, daga bawa haramin Makka haƙƙinsa, shi yasa yake zaburar da su, ya kwadaitar da su a bisa yawan salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam domin tausayinsu. Idan ka lura da abin da muka faɗa je a cikin Jawahirul Ma'ani, ai an tambaye Shehu Tijjani, aka ce to in dai haka ne to ai gara a bar karatun Alƙur'ani a kama salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ce a'a, fatilawatul qur'ani madlubatun shar'an lima fihi min asrarul mu'amalati wa li hadha la yahillu liqari'ihi tarku tilawatihi wa amma fadlu hadhihi salati fa min babit takhayyuri wa la shay'a ala man tarakaha. Yace ba zai yi ba, karatun alqur'ani abun nema ne a shar'ance saboda abin da yake ciki na asraran mu'amala da ubangiji, saboda haka bai halatta ne karanta alqur'ani ya bar karanta shi ba, sai dai ya kiyaye mummunan ladabi. In makaryaci ne ya kokari ya bari, in magulmaci ne ya daina, in munafiki ne ya bari, in mashayi ne ya bari, in mazinaci ne ya bari, in yana kin yin sallah ya bari. Wannan shine kawai jawabin da Shehu Tijjani ke nufi, amma ba a daina karatun Alƙur'ani ba. Yace salatin da muke magana a kai shi kuma yana babin ganin dama da zabin bawa. In mutum ya ga dama ya yi ta yi da yawa, in ya ga dama ya yi kaɗan, babu laifi ga wanda ya bari, sai dai zai gani a ƙwari ya yi abincin shi. Irin wannan maganganun fa ba Shehu Tijjani bane kawai ya yi, malamai da dama sun yi irin wannan maganganun, sun rubuta ma a cikin littattafansu, musamman duk littattafan malamai in za su yi magana a kan ilimi za ka ji suna ƙyamar ilimi mara amfani, suna zabarar da mutane, suna kwadaitar da mutane matukar kwadaitarwa a cikin sha'anin neman ilimi, amma suna tsawatar da su daga barin neman ilimin da ba Allah ciki. Neman ilimi domin samun daukaka, domin samun dukiya, domin samun matsayi, domin samun wasu makamai na duniya. To yanzu idan mutum ya karanta littafin sa ya ga wannan sai ya ce sun hana ai karatu? Ba haka bane, suna tsawatar da dalibai ne domin su san illar da yake cikin neman ilimi ba dan Allah ba. Domin idan mutum bai san cuta ba to ba zai ji tsoranta ba, amma in ya santa to zai kiyaye ta. Yanzu wannan bayanan duka da Shehu Tijjani yayi yana bayani ne akan illoli da cututtukan da suke cikin karatun Alƙur'ani. Kar ka zo kai ta karanta har cutar ta kama ka, amma ba wai yana magana bane akan kabar karatun Alƙur'ani, a ka sani fa ga cutar da za ta kama ka idan baka kiyaye ba. Saboda haka ƴan uwa musulmi, mu lura da kyau, dukkan jawaban da Shehu Tijjani Allah ya ƙara mar yadda ba mu ƙarana yake yi ba tsakanin Alƙur'ani da salati, a mu ƙarana ne tsakanin mai karatun Ƙur'ani da mai salati ga Annabi. Shine maganan, ba wai tsakanin Ƙur'ani da salati bane, domin Ƙur'ani da salati Shehu Tijjani radiyallahu anhu ya faɗi tun farko ma, ya ce alifin ɗaya na Alƙur'ani ba wai salatul fatiha ba, ba wani salati ba, ba zikiri, kowane irin zikiri da kowane irin ibada, nauyin alif ɗin Alƙur'ani kwaya ɗaya sai ya ɗaga ibadun awalimul hissiyati wal ma'nawiyati baki ɗayansu, ma a juya masa magana haka. Saboda haka Maulana Shekh Ahmad Tijjani Zilqurbi wa Tadani sakanallahu min faidi madadi bi azmil awani ba shi bane farkon wanda ya fara bada fatawa akan wannan. Hakika sahabi babba Anas ibn Malik ya faɗa, ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rubba talil lil qur'ani wal qur'anu yal'anuhu, a wata riwaya rubba qari'il lil qur'ani wal qur'anu yal'anuhu. Da yawa zaka samu mai karatun alqur'ani ya iya karatun, ya haddace, ya iya tilawar, amma alqur'anin natsi ne masa yana la'antarsa. To yanzu wannan jawabin shi ma yana gwada kar a karatun qur'ani, saboda an ce da yawa masu karatun alqur'ani suna yi alqur'ani yana tsine musu, a su lura me zai janyo qur'ani ya tsine musu sai su bari. Hakika limamin jagoran masu fassaran Alƙur'ani a zamaninsa al-Imam al-Hafiz al-Qurtubi ya faɗa cikin littafinsa At-Tizkar fi Abdalil Azkar, ya faɗo ɗansu maganganu daga wurin sahabbai da dama da tabi'ai wanda ya kawo cewa lalle mai karanta alqur'anin da baya aiki da shi babu lada zinubi zai samu duk dai ne kuma ya haddace alqur'anin ko bai haddace ba ya san fassarar sa ko bai san fassarar sa ba karanta alqur'ani tare da aiki kuwa shine mafificin dukkan zikirori baki da kamar da yadda shehu Tijani Allah ya kara mar yadda yayi bayani a cikin martabobi guda uku na alqur'ani na farko kenan martabobi guda uku duka ya fada yace wanda ya kai su to karatun alqur'anin sa yafi salati amma martaba ta hudu salatin sa yafi karatun alqur'ani Sufyan as-Sauri Allah ya kara mar yadda yace sami'ina anna qira'atal qur'ani abdalu zikri iza amila bihi yace mun ji labari cewa karatun alqur'ani shine mafificin dukkan zikirori amma fa da sharadin sai idan an yi aiki da shi har inda yake cewa ya zo a cikin tafsirin qurdubi a inda qurdubi yake fassara fadin Allah fa minhum zalimun li nafsihi daga cikin makaranta alqur'ani akwai mai zalunta kansa sai yace azzalimu li nafsihi huwa tali lil qur'ani wala ya'malu bihi mai zalunta kansa daga cikin makaranta alqur'ani shine mai karanta qur'anin da baya yin aiki da shi wal muqtasidu matsakaici shine at-tali lil qur'ani wa ya'malu bihi wanda yake karanta alqur'ani kuma ya san qur'ani yana aiki da shi was-sabiqu wanda ya tsere kowa kuwa shine al-qari'u lil qur'ani al-amilu wal 'alimu bihi shine wanda yake karanta alqur'ani ya san qur'anin kuma yana aiki da shi to don Allah idan aka lura da wannan bayanin na Imam al-Qurdubi da yadda Shehu Tijani shi kuma ya rarraba makaranta alqur'ani menene bambanci illa kawai Shehu Tijani ya ƙara fadada maganar ya ƙara yalwata ta shine kawai saboda ka yan uwa mu lura da kyau salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama malamai sun tabbatar cewa salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kowani irin siga aka yi salatul ibrahimiyya ne salatin tulajjiyya ne salatin nari ne da sauran salatoci salatul fatiha lima agulika ne da kowani irin siga aka yi koda mai karatun salatin ya bata koda yayi zinubi koda yayi laifi koda ya karanta ta ma da wani yare ne ba da larabci ba to wannan salatin da yayi yafi karatun alqur'anin da babu tajwidi a cikin shi yafi karatun alqur'anin da babu tajwidi a cikin sa domin dalili zai dinga yin banna mai karatun alqur'ani baya jawwada shi zai dinga yin banna a cikin karatun sa Ibn al-Jazari ko yace al-akhadhu bit-tajwid fardhul lazim man lam yujawwid al-qur'ana fa huwa asim al-akhadhu bit-tajwid yin ruko da tajwidin alqur'ani fardun dole ne lazim ya lazimci dukkan makarancin qur'ani man lam yujawwid al-qur'ana duk wanda baya jawwada alqur'ani bai kyautata karatun sa kenan fa huwa asim wannan mai saban Allah wanda yake karanta alqur'ani yake yin banna fa ba wai sai ya je wai ya koyi karatun abin nan ba indai zai karanta alqur'ani yana kurakure yana canza wasali yana canza masa ma'anoni to yana cikin saban Allah kuma yazo a cikin hadisin Abi Zar al-Ghifari yace huduru majlisi zikrin abdalu min salati alf rak'atin wa huduru majlisi ilmin abdalu min iyadati alf maridin wa huduru majlisi ilmin abdalu min shuhudi alf janazatin qila ya rasulullahi wa min qira'ati alqur'ani qala wa hal tanfa'u qira'atu alqur'ani illa bil ilmi Abi Zar al-Ghifari yace halartar mazaunin da ake ambaton Allah wato zikiri kamar wurin wazifa da sauransu ko zikirin juma'a yafi yin nafila sallah raka'a dubu kaje ka halarci wurin wazifa yafi ka koma gida kai nafila raka'a dubu sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka halarci mazaunin da ake karantar da ilimi shi kuma yafi kaje ka gaida mara lafiya dubu a asibiti sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka halarci mazaunin da ake karantar da ilimi yafi kaje ka halarci jana'izan musulmi dubu sai sahabbai suka ce ya rasulullahi wa min qira'atil qur'ani yanzu zuwa wurin da ake koyar da ilimi yafi mutun ya zauna ya dinga karanta alqur'ani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wai shin in tambaye ku karatun alqur'ani zai yi wa mai karatu amfani ba ilimi kaji wannan hadisin to lokacin da Shehu Tijani Allah ya kara mar yadda ya kawo karshen zancen sa sai aka ce masa الثواب المرتب على تلاوة القرآن إنما هو بالنظر لفضل القرآن دون أحوال التالين له مولانا أي شيلادن دا أكي باير واغ ميكاراتن القرآن بيشافو ميكاراتن با واتو ياشافو فلنن القرآن ني باوي حالن دا شي ميكاراتن كي كوينا شنجيا كوينا زنو كوينا چاچبا وإذا سلم هذا فثوابه حاصل حتى للفاسكي إن دي هر ana bawo mai karatun alqurani lada ne dan falalan alqurani to ya kubuta ladan sa za a bashi chip chip duk ɗaya ne koda fasiki ne sai shi tijanin Allah ya kara mare yadda sai ya ce fa haza amrun yuhtamalu wannan eh al'amari ne wanda ya iya yuwa an yuktaba lahu min tilawatil qurani a rubuta masa ladan karatun alqurani kama qultum kamar yadda kuka faɗa lakin sai dai ibdaluhu min jihatin ukhra inda gaba ɗaya tilawar za ta wargaje ya rasa lada ta wata fuska ce da ba ku santa ba wa huwa adamu amalihi bil qur'ani shine rashin yin aiki da alqur'ani din fa inna tilawatal qur'ani ma adamil amali huwa al masal alladhi darabahu Allah li ahli at-taurat domin karanta alqur'ani babu yin aiki da shi shine misalin da Allah ya bugawa makaranta littafin at-taura a ina ne Allah tabaraka taala ya ce bismillahir rahmanir rahim masalul ladzina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kama masalul himari yahmilu asfara kwatankwacin waɗannan da suka haddace at-taura daga malaman yahudawa sannan suka zama ba sa yin aiki da ita to kamar misalin jaki ne da aka mai labtun kayan littattafai saboda haka wa ma'lumun anna al-himara la naf'alahu fi haml asfari kowa ya sani jaki bai da wani amfani da zai samu dan ya dauki labtun kayan littattafai ko mun darjar su ala zahiri akan gadan bayan sa saboda Allah ya faɗi summa lam yahmiluha ai lam ya'malu bima fiha saboda haka ubangiji tabaraka taala ke cewa allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi amma waɗannan da muka ba su littafi suke karanta shi haƙiƙar karantawa waɗannan sun imani da shi wato ma'anan haqqa tilawatihi al'amalu bima fihi matakar karanta shi shine yin aiki da abin da yake cikin sa wa mana araba anhu bi adami al'amali fama talahu haqqa tilawatihi to tijani ce duk wanda ya kawar da kai daga barin yin aiki da alqur'ani to bai karanta shi haqqa tilawatihi ba in ko bai karanta shi haqqa tilawatihi ba to babu wannan maganar lada da kuke magana Allah ya saka sai dai al-allamatu abdus kharij da yake fada a cikin littafin sa al-iman as-sahihi fir radd ala mu'allif al-jawab as-sarihi yace abada mashayku abdal haqqa tubiluhu wal haqqu haqqun walau asbahata tajhaluhu a idlaha nazaratin minka sadiqatin la'alla nafsaka in tunsib fataqabaluhu fashayku ma qad ta'adda fi jawahirihi fi ma yufaddiluhu mimma yufassiluhu yanzu bayan shehu tijani yayi wannan bayani na gaskiya sai wani zai bata shi ya sani wallahi gaskiya gaskiya ce koda ka waye gari ka jahilce ta ka sake duba dan uwa musulmi kai sake duba duba irin da gaskiya watakila zuciyarka ta maka adalci ka karbo wannan jawaban da akai shehu tijani Allah ya kara mar yadda bai ta'addanci ba bai karkace ba bai faɗi abin da ba shikenan ba a cikin jawahirul ma'ani dan kawai ya nuna falala na alqur'ani ya rarrabe tsakanin masu karatu din wannan ga yadda yake wannan ga yadda yake har aka zo kaso na hudu wanda shi salati ga annabin sa yafi karatun alqur'ani shikenan magana sai ta zama tashin alkiyama saboda haka yan uwa musulmi Allah ya kiyaye mu Allah ya taimake mu
ya salli wa salli wa da'ima da'ima ala hadi ala hadi khalqil khalqi kulli مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ابعد ما الشيخ اود الحق تبدله والحق حق ولو اصبحت تجهله إذ نظرات منك صادقة لعل نفسك إن تنسب فتقبله فالشيخ ما قد تعدى في جواهره بما يفدله مما يفصله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم
والحمد لله رب العالمين ان هو مسلمي مولانا الشيخ احمد التجاني الله يقرا مر يدا yana fada yana cewa inna Allah azza wa jalla li shiddati inayatihi bi habibihi sallallahu alaihi wasallama ku sani cewa Allah tabaraka taala mai girma da daukaka saboda tsananin kulawar da yake da ita da masoyinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama takaffala litaliha an yusalli alaihi ya dauki nauyin duk wanda ya karanta salati ga annabi to shi ma zai mai salati sallallahu alaihi wasallama bi kulli wahidatin ashran kowani kwaya da yin kaiwa annabi sallallahu alaihi wasallama Allah zai maka 10 wa man salla alaihi fi awqatihi wanda ya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin dukkan lokutan sa tabaat anhun niqamu wal balaya fi dunya wal akhirati dukkan azaba da masifu da bala'o'i duniya da lahira za su juya masa baya za su gudu su bashi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana da girma kwarai da gaske idan mutum ya lazimci salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam albarkar salati tana lillibe shi tana biyan bukatunsa na duniya da na lahira sannan kuma tana lillibe shi da albarka ta lillibe ƴaƴansa ta lillibe ƴaƴan ƴaƴansa ta bujikokinsa baki daya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam to shine maulana shi kamar tiyani Allah ya kara mari yadda yace fa inna halil ammatil munhamikin fi shahawatihim ahqqu lahum min tilawati alqur'ani ku sani rike salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga ammawa wato jahilai daga magari da sauran tarkace da sauran mutane wadanda suke musulmi wanda basu kai makamin imani ba wadanda suke kutsawa cikin saban Allah da biyan bukatar sha'awar su to su sani salatin annabi sallallahu alaihi wasallam yafi musu karatun alqur'ani fa innal qur'ana darajatuhu aliya domin alqur'ani darajar sa madaukakiya ce wa martabatuhu quswa saniya sannan martabar alqur'ani tana da tsawo tana da nisa kuma tana da daukaka fa innahu abdalu min as-salati ala an-nabi sallallahu alaihi wasallama karatun alqur'ani yafi salatin annabi sallallahu alaihi wasallama falala wala yanalu fadlahu amma babu wanda isa samu wannan falala fitilawati a cikin karanta alqur'ani illa man tawaqqafa an takaddi hududillahi ta'ala sai dai wanda ya dakata ya tsaya daga barin ketare iyakokin ubangiji wanda baya taka dokan Allah shi kadai ne zai samu falalan alqur'ani idan yana karanta shi yaqulu subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya fada fihi a cikin sha'anin karatun alqur'ani yace tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimuna Allah yana sanar da mu cewa wato alqur'ani wato boda ne duk mutum da ya kai inda qur'ani yake ya kai bakin bodar dokar ubangiji tabaaraka wa ta'ala duk wanda koyi ketare bodar iyakar dokokin ubangiji tabaaraka wa ta'ala to wannan za a saka shi a cikin azzalimai shi yasa alqur'ani ma'abocin karanta shi ba dama yi wargi fala yata attali talil qur'ani an yatluhu wa huwa zalimun ba zai taba yuwa ba mai karatun alqur'ani yazo yana karanta shi alhali kuma shi azzalimi ne li'anna Allah tabaaraka wa ta'ala domin cewa Allah tabaaraka wa ta'ala mai girma da daukaka ja'ala alqur'ana ya sanya alqur'ani mahallal qurbi wattadani ya zama bagiran kusanci da matsowa kusa da halara fala yanalu fadlahu babu wanda zai iya samun falalan alqur'ani inda Allah a wurin Allah illa man waqafa indal hududi sai dai wanda ya tsaya bakin doka bakin boda bai wuce boda ba wa amma man takaddal hududa amma duk wanda ya wuce bodar iyakar dokokin ubangiji fala yanalu ba zai samu wannan falalan alqur'ani ba yaqulu Allah subhanahu wataala domin Allah Subhanahu wa ta'ala yana fada a cikin littafin sa mabuwayi yake cewa wa minan nasi man yashri lahu alhadith kamar yadda muka fassara dazu kuma yana fada yana cewa wailul likulli affakin asimin har zuwa bakin aya wa qad taqaddama haqiqa zance ya riga ya gabata mislu haza irin wannan dai dazu duk mun yi su fi faslit tabdili a cikin inda shi wajani yake rarrabe falala da fifiko baina tilawatil qur'ani a tsakanin mutumin da yake karatun alqur'ani bi da tsarki bi da gaskiya kuma azzalimi wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallama da kuma wanda yake salati ga annabi rahma sallallahu alaihi wasallama wato abinda ake so a gane azzalimin da yake karanta alqur'ani qur'ani zai tsine mai amma ba zalunci ba ko mai bawa yake aikatawa yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama Allah tabaaraka ta'ala zai karbi salati shine magana wanda yake karanta alqur'ani da tsarki to yafi mai salati in mutun ya gyaru to ba zikirin da yake alqur'ani amma idan mutun bai gyaru ba babu halakar da ta kai karanta alqur'ani shine kawai magana saboda haka maulana shaka madar tijani radiyallahu ta'ala ne yace fa anta tasma'u shiddatal wa'idi kai dinnan mun janyo maka ayoyi ka ji tsananin narko da ubangiji tabaaraka wa ta'ala yi alkawari zai yi wa mai karatun alqur'anin da baya aiki da shi fi man qara alqur'ana wa lam ya'mal bihi a cikin shalin wanda yake karanta alqur'ani baya yin aiki da shi to yan uwa zamu dakata anan saboda kurewar lokaci ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu فكن مقيسا لنا يا واحد الأحد يا بر يا وتر يا عين المراد أجل يا من لا له شفاء كلا ولا ولد أجس أبيدا وفرج كربه أبدا يا من لا شبيع له وقتا ولا ند أنت القياس لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق قمهم ولا ينالهم نسب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنساب يا حمد صل وسلم على خير الورى جدد محمد آل أسابي سند سبحان ربك رب العزة أما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله
sheku akwai girma sai an hada mun da ilhama ya abazar fatima ko ki allah ku yi mani
abiya abbas mawlaya sheku amari tijani
jina muhammadu rasulillah zan wa baiti dalla dalla bai isa awatan allah ma ana shi kuti jani.